صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin FMC dake garin Azare jihar Bauchi a tarayyar Najeriya majalisi da muke gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a yammacin nan na Lahadi 14 ga watan Ramadan shekara ta hijira 1445 wacce ta yi daidai da 24 ga watan uku shekara ta 2024 bisa al'ada gabanin mu shiga tafsirin alqur'ani kamar yadda muka saba mukan duba wasu sashe na tambayoyi da aka rubuto idan akwai baya ga haka kuma sai mu shiga tafsiri gabanin mu duba tambayoyin suna da yawa zamu dai karanta biyu saboda mun makara ba mu fara karatun da wuri ba wanda ba su ji tambayoyin su ba sai su yi hakuri insha Allah gobe zamu karanta su gabanin mu duba tambayoyi din jiya akwai takarda da aka rubuto daga bangaren mata wasu dalibai guda uku suna da bukatuwa zuwa ga Qur'anai suna nema daga ɗan uwa musulmi wanda ke da hali ya saya musu alhamdulillah an saya din an samu cikin bangaren matan wacce ta kawo Qur'anai guda uku kyawawa masu bugu mai kyau Allah ya saka mata da alkhairi ya sa ya zamanto sadaqatul jariya gare ta sannan kuma an samu ta bangaren maza ma wani shi ma ya kawo Qur'anai guda uku din sai aka wayi gari yanzu muna da Qur'anai guda shida a hannu to su waɗannan mata dai za a kai musu Qur'anai guda uku ta hannun Malam Isa Ladan kamar yadda suka bukaci haka din sauran ukun kuma za mu mika wa kungiyar ma'aikatan jinya wato iman ta ajiye insha Allah ta'ala kowane lokaci su ma bukatuwa zuwa gare su zai iya tasowa ko kuma ita iman din zata san me ya kamata ta yi da su tunda tana ayyuka na alkhairi makamancin waɗannan Allah ya saka masa shi ma da alkhairi dukkan su Allah ya saka musu da alkhairi waɗannan Qur'anai da suka bayar ɗaliban nan da za su karanta Allah ya musu tarayya da su cikin ladan tabbaya ta farko tana cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam menene matsayin shari'a akan ƴan agaji a masallaci da suke neman taimako a hannun mutane a yayin da liman yake hudubar juma'a Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi mai amfani amin to dube da cewa idan liman yana hutuba ba a so a yi wani abu da ya wuce sauraron hutuba din to shine mai wannan tambayar yake tambaya to su ɗan agaji da suke zagawa suke karban taimako a hannun al'umma yaya mahangar shari'a bisa wannan aiki nasu to tabbas a lokacin da liman ya hau minbari idan ba abu na tilas ba ba a so bawa ya aikata wani abu sai dai in a lokacin ya zo ana so gabanin ya zauna ya yi tahiyatul masjid raka'o'i guda biyu waɗanda suke a matsayin gaisuwa wa masallaci a yayin da ya iso ba a so ya yi wani abu da ya wuce sauraron khutuba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar akan haka din to dangane da ƴan agaji suna da ayyuka da suke yi ba wai iya neman taimakon bane kawai a yadda na kula da kuma yadda na sani da aka ga suna tafiya da abun dan akwatina neman taimako amma ba shi bane makasudin za ka ga suna ratsa tsakanin sahu suna kokarin hada sahun ne tare da cewa aiki ne na liman to amma dai suna kokarin saita mutane ne gabanin azu'a ta da sallah to irin wannan aiki na ɗan agaji din son samu da an haƙura da shi a yayin da liman ya fara kutuba sai a yi haƙuri akwai ayyukan da wannan ba za a ce a haƙura da shi ba saboda maslaha tana hukunta haka misali akwai ɗan agajin da ake ajewa a waje wajen tsara gurin da za a yi fakin ɗin mashina saboda kar tsari ya rikirkice abubuwa duka su rikirkice na abin da ya shafi gurbin sallah wani kar ya zo ya yi fakin a gurin sallah ko kuma ya zo ya ajiye abin hawansa gunda bai dace ba ko kuma ya ajiye abin hawansa da zai iya afkawa cikin hatsari ma'ana wani zai iya ɗaukewa to sukan keɓe guri da masu mashina ga inda za su yi fakin ɗin akwai waɗanda aka sa su kula da gurin sannan masu motoci ma ga inda za su yi fakin ɗinsu masu irin wannan aiki ko da an fara kuɗu ba wannan babu laifi ba matsala saboda maslaha tana hukunta su yi wannan aiki na tsara guri da gurare da ya kamata mutane su je su yi sahu da guraren da ya kamata a yi fakin amma misali waɗanda suke ratsa cikin sahu da akwatuna a hannunsu duk da cewa ƙoƙarin harhaɗa sahun suke yi to wannan ba abu bane da yake na tilas wanda ana da buƙatuwa zuwa gare shi tunda ba a tashi yin sallah din ba amma wanda suke aiki musamman a waje ko gurin alwala ko gurin fakin ko gurin shigowar mutane wannan aiki ne da ana buƙatar sa zai taimakawa mutane wajen bin tsari a wajen gabatar da sallah cikin aminci cikin lumana wannan aiki nasu malamai sun ce babu laifi ko da kwaliman yana kuduba suke yi saboda ana buƙatuwa zuwa gare shi malamai sun yi ta kawo bayanai makamantan wannan yanzu misali in ka je Saudiya zaka ga wani ma ana sallah amma shi yana kai kawo yana gyara nan yana gyara can cikin ƴan agajinsu ko kuma cikin ƴan sandansu to hakan sai ya daure ma wasu kai ya za a yana musulmi kuma ana sallah shi baya yi sai aka yi ta fatawoyi wa malamai an yi fatawa wa lajanatul da'ima an yi fatawa wa Ibn Baz Allah masa rahama an yi fatawa wa Ibn Uthaymeen suka ce wannan kai kawo da suke suna yi ne don maslahar al'ummar da suke sallah ta yadda inda za a rasa shi abubuwa za su rincaɓe musamman cikin haramin Makka har haramin Madina tunda guri ne da yana ɗaukar mutum sama da 500,000 to idan aka ce babu masu monitorin ɗin gurin su ma sun tsaya to abubuwa za su rincaɓe ta inda za a iya afkawa cikin hatsari dan akwai hatsarin da nayi noticing ya faru a Mina wanda mutane 300 sun mutu mutum 300 sun mutu an dawo daga Muzdalifa ina jin shekara ta 2015 an dawo daga Muzdalifa za a tafi gurin jifa ranar sallar layya ana tahowa za a tafi to mu muna cikin tawagar da suka nufaci gurin jifa sun taho daga Muzdalifa to akwai wanda sun riga mu tafiya abadin sun tafi wasu sun tafi tun da asuba wasu kuma tun ma cikin dare sun je har sun samu sun yi jifar su mu kuma sai da aka idar da sallar asubahi kamar yadda sunna ta karantar gabanin rana ta fito sai muka kama hanya za mu tafi gurin jifa muna tahowa haka ashe gurin ɗan sanda wani dalili ya sa sun ɗan yanke to yankewan wannan ɗan sanda ya jefa al'umma cikin hatsari babba wanda an yi asarar rayuka mai yawa mu muna hanyar mu ta tafiya za mu je gun jifa can kuma waɗanda suka yi jifa sai suka biyo hanyar masu tafiya kaga za a yi ta haɗuwa kenan nan wasu suna tahowa nan kuma wasu su ma suna tahowa alhali tsarin da ake yi wanda ya yi jifa ba zai biyo hanyar masu tahowa ba akwai hanyar masu komawa saboda in ka biyo hanyar masu tahowa za a zo a haɗe ta yanda za a cunkusu a matsu a guri guda kuma ga hemomi nan tanan-tanan babu wata hanya da mutum zai biya samu ya bi ta nan ya fice ko ya samu ya bi ta nan ya fice to gaba ɗaya control sai ya rikirkice sai muka wayi gari muna tsaye tak kuma a bayan mu tahowa ake yi ta gaban mu tahowa ake aka masu marasa karfi kan sai dai kaga suna zubewa suna faduwa ƙasa ni a gaba na naga wanda ya fadi ya mutu a gaba na a ido to mu din ma dai tunda matasa ne akwai dan karfi sai muka kama hema muka dale kan hema muka dira cikin hemomin mutane da haka muka samu muka tsallake amma irin asarar rayukan da aka yi a wannan shekarar Allah ne ya san adadin sa dan ni da na fita jikin ihrami na ma duk jini ne na mutane to kaga ire-iren waɗannan ayyuka da ƴan sandan su suke yi da ƴan agajin su suke ba karamin taimakawa al'umma yake ba to saboda haka shine malamai suka bada fatawar cewar koda an shiga sallah su ba sai sun shiga sallar ba amma idan aka idar sai waɗanda suka yi sallan sai su zo su karbe su su kuma sai su je su yi sallah to saboda haka akwai irin ayyukan da ƴan agaji za su yi wanda maslaha tana hukunta su yi aiki din koda kuwa liman yana hudu ba wannan babu laifi wallahu ta'ala a'lamu wannan mai tambaya ta biyu tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam dan Allah a taimaka min da addu'a ni da yara na sakamakon rashin lafiya da muke fama da shi na tsawon lokaci Allah ba ku lafiya ya sa wannan jinya ta ku ta zamanto kafara gare ku Allah ya ba ku ladan wannan jinya ya yaye muku da sauran musulmi gaba ɗaya tace malam tambaya ta ita ce mai gidana ne yake neman wata kwangila sai ya ce na yi azumi na yi masa addu'a Allah ya sa ya samu malam na ɗau tsawon lokaci ni da yarana muna azumin muna addu'a har Allah ya sa ya samu har Allah ya sa ya samu da ya samu kuɗin sai ya juya min baya ya daina kula ni ma daga ƙarshe ya ce dan Allah in kina ganin saboda addu'ar da kika min ne ya sa na samu kuɗi daga yau karki ƙara min addu'a subhanallah ni kuwa malam tun daga ranar ban sake mar addu'a ba har kuɗi ya ƙare yanzu ya shiga mawuyacin hali subhanallah yanzu ya shiga mawuyacin hali da yafi na da yake ta ce min Ramadan ya kama mu yi masa addu'a to amma ni fa malam bana masa addu'ar saboda cin mutum da na yi daidai ne ko na yi laifi Allah ya saka da alkhairi to abu na farko shi wannan mai gida naki irin wannan lafazi bai dace ba gaskiya babu ladabi wa Ubangiji addu'a ai ibada ce bai kamata ya ce in dan addu'ar da kika masa ne ya sa kike sa masa ido akan abin da ya samu to ki daina masa addu'a ai addu'a ibada ce ki rayuwa kina ta masa addu'a ai riba ce gare ki shi ma riba ce gare shi saboda haka irin wannan lafazi babu ladabi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma abu na biyu akwai rashin kyautata zamantakewa yana da kyau mazaje su kyautata zamantakewa da matansu idan za su yi magana da matansu ya zama a yi magana mai taushi magana wacce take ta fahimta kar ya zama magana mai daci, magana mai kaushi, magana mai zafi. Wannan ba karantarwa addinin musulunci bace. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace khairukum khairukum li ahli, wanda yafi ku alkhairi shine wanda yafi alkhairi ga iyalansa, wanda idan yana zaune da iyalansa zai dadada musu, zai sanya su farin ciki, zai kwantar musu da hankalinsu. Annabi yace to wannan yafi alkhairi cikin musulmi. Yace wa ana khairukum li ahli, ni kuma na fi ku alkhairi saboda yanda nake kyautata wa matana, yanda nake kyautata wa iyalaina. Kenan wanda yafi alkhairi cikin al'umma shine mai kyautata mu'amala, mai kyautata zamantakewa tsakaninsa da iyalansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace istausu bin nisa'i khaira. Sannan kuma a wani gurin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake bayyana cewar koda mutum zai mu'amalanci matarsa ya ji daɗi da ita ta nan ko ta can, to fa ya sani Allah maɗaukakin sarki dama a karkace ya halicce ta, saboda matar Annabi Adam Hawwa'u an halicce ta da ƙashin haƙarƙari. Ƙashin haƙarƙarin ma can sama, shi kuma ya fi kowane ƙashi lanƙwashewa. To sai zamanto tunda da wannan ƙashin aka halicce ta, zai wahala a same ta ta miƙe ɗari bisa ɗari yadda ake so. To shine idan an mu'amalance ta ta nan da can an ji daɗin mu'amalar, to inda aka samu tseko sai a yi haƙuri, sai a kau da kai, saboda dama an halicce ta da ƙashi ne wanda yake karkataccen ƙashi, sai a mata afuwa, a mata rangwame. In misali ta yi kaza da kaza wanda ba a ji daɗi ba, to a tuna fa ta guri kaza kuma da kaza ai ta yi abin da aka ji daɗin sa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
الله مدوكاتين سركي امرني يبا ومؤمنين يتي وعاشروهن بالمعروف في زمن تكيوا دسو تاره دا كيوتاتاو. Wannan umarni ne Allah ya bayar, kuma umarnin Ubangiji subhanahu wataala wajibi ne a aiwatar da shi. Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in karihtumuhunna shay'an, idan kuka kyamaci wani abu dangane da ma, fa in karihtumuhunna in kuka kyamace su, fa asa an takrahu shay'an, zai iya yiwuwa ku kyamaci wani abu daga gare su, wa yaj'ala Allahu fihi khairan katira, daga baya kuma sai Allah ya sanya alkhairi mai tarin yawa bisa abin da kuka kyamata daga gare su. To saboda haka ba shi daga cikin kyautata mu'amala ga iyalin mutum ya yi wa iyalin salafazi irin wannan, ya yi karo da karantarwar addinin musulunci, ya saba ma yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake mu'amalantar matansa, tare da cewa za ka ga wasu lokatai tunda mace dama tana da karkata, zaka tarar wasu lokatai akan samu hakan a gidan Annabi, amma hakan baya sa Annabi ya fusata, hakan baya sa Annabi ya kausasa harshe wa matarsa cikin matansa. Akwai ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da matarsa Aisha Allah ya dade ita, tana daga murya ranta ya baci, suna tare da Annabi ranta ya baci tana daga murya wa Annabi kwatsam. Ana haka sai ga mahaifinta Abubakar ya zo, yana shigowa sai yake tubusda tana ta magana cikin bacin rai, sai yayi kanta zai mata dukan tsiya. Annabi sai ya shiga tsakani yace na hada ka da Allah, kai hakuri na hada ka da Allah. To sahabban Annabi kuma Annabi ya hada su da Allah dole su ji, to shine sai ya hakura, amma ransa ya bace, ya fita ransa a bace, yadda ya ga Aisha tana daga Allah dada ita tana daga muryawa manzon Allah, tai yake cewa manzon Allah kike daga murya, manzon Allah ya danne shi, ya bashi baki, ya bashi hakuri. Bayan ya fita sai manzon Allah ya ce ya kike gani na ce toke daga hannun namiji, sai ba ta dariya fadan ma sai kare, yau in kai ne ai shikenan, sai kai kwana biyu ma baka kula ta ba, ko kace yanzu ina mijinta tana daga mun murya, ai wannan tare na ni, ai wannan amma annabi ko a jikinsa an mahaifinta ma yazo zai bata kashi ya bashi hakuri yana fita sai ya ce a cika gana nace ce yake a halin namiji kuma ya mata haka ne dan ya bata dariya ya mata hanka ne dan ya tafiyar da batiranta kuma sai batiran ya tafi to haka ake so kai namiji da kafi mace tunani kafi ta hankali tabbas da namiji yafi mace hankali kar mata su ga kamar ina abinan din su amma annabi ne ya tabbatar da haka din Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar da haka ba ni na tabbatar ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda yake a rayuwarsa bai taba ganin mai tauyayyen addini kuma mai tauyayyen hankali amma kuma na iya jan hankalin tsayayyen namiji nagartacce mai sanin ya kamata kamar ku ba yake gaya wa mata mai tauyayyen hankali mai tauyayyen addini amma za ta iya jan hankalin tsayayyen namiji nagartacce mai sanin ya kamata annabi ya ce bai taba gani ba kamar su mata sai wata cikin matan sahabbai ta ce ya rasulullah mu ne masu tauyayyen addini da hankali yace kwarai ta ce to ta ina sai ya ce shin ba ɗaya daga cikin ku bace idan tai jinin al'ada batta sallah batta azumi ta ce haka ne yace to ai shine tawaya addini aga da namiji kuma sai ya yi shekara kwana 360 yana sallarsa amma mace fa ba hali in ba jinin al'ada akwai jinin biki da zai iya hana ta sallah ya iya hana ta azumi annabi ya ce to anan tawayar addinin yake yace shin ba ku bane idan ana neman shaidar da namiji ku kuma sai an samu mata guda biyu shaidar da namiji da yake da shaidar mata guda biyu
wastashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadhilla ihdahuma وتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا
ده دليل إننا القرآن ده نونا يدى شهدت تانا ميجي يكي ده كم يدى شهدر متتكي الله مدعو كتين سكيتي وستشهدو شهيدين من رجالكم أنا مغانا نيكم باشي إذا كنتو زاء بعد باشي bayan an rubuta to a sanya shaida mutum guda biyu mazaje daga cikin ku fa in lam yakuna rajulaini in ba a samu mazaje guda biyu ba namiji daya aka samu shine farajulun wa imra'atani a namiji daya aka samu to a nemo mata biyu suna a matsayin namiji daya ne kenan namiji daya da mata biyu sai su zo su yi shaida amma in an samu maza guda biyu shikenan sun wadatar amma ba a samu maza biyu ba namiji daya aka samu sai kuma mata to matan nan a debo kwaya biyu suna nan a madadin namiji daya ne farajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i cikin waɗanda suka yadda da kuka yadda da shaidunsu mecece hikimar sanya mata guda biyu an tadilla ihdahuma fatudhakira ihdahuma al-ukhra inda ɗaya zata mance sai ɗaya ta tuna mata annabi ya ce to anan ne na kasar hankalin da namiji yafi ya mace cikar hankali saboda haka kai a matsayinka na wanda ka fita cikan hankali bai kamata a ce kana mu'amalatanta da mu'amala irin wannan ba wannan abin da ya shafi shi mijin kenan tabbas a wannan lafazi da yayi bai kyauta ba saboda bai dace da karantarwar shari'ar musulunci ba bai kamata yi wa matarsa irin wannan lafazin ba saboda a fiskar farko akwai munan ladabi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala a ce in dan addu'ar da kika min ne to ki kame addu'ar ki karki sake addu'a ibada ce bai kamata a yi wannan lafazi din ba sannan kuma ma a matsayinta ta matarka da abin da ta yi sai ka bi ta cikin laluma cikin ruwan sanyi ta yadda za ku fahimci juna ba za ka kausasa harshe irin wannan ba saboda addinin musulunci bai bada kofa bai bada dama wa miji ya mu'amalanci matarsa da irin wannan mu'amalan ba to sai kuma ta bangaren ita matar da ya ce mata in dan addu'ar ta ce to ta rike addu'ar ta sai ta kame ta daina yi masa addu'ar to ke ba za ki biye shi ba shi idan bacin rai ya sa hankalinsa ya tafi to ke kar bacin ran ya sa hankalinki ya tafi kar ki biye shi ki ci gaba da yi masa addu'a mafi karanci ma ki masa addu'ar Allah ya shiryar da shi kar ya sake yin lafazi irin wannan saboda lafazi ne ya sabawa karantarwa addinin musulunci sannan yanzu da ya nema ki ci gaba da masa addu'a yana da kyau ki ci gaba da masa addu'ar saboda dalilai guda biyu dalili na farko a matsayin sa na mijinki tabbas yana da girman haƙƙi a kanki ta yadda zai iya nema ki masa addu'an kuma ki masa koda yayi wancan lafazi a baya sai ki masa afuwa ki yafe masa ki mance dube da girman haƙƙin sa a kanki annabi sallallahu alaihi wa sallama Mu'adhu dan Jabal Allah yarda da shi ya je yankin Sham da ya dawo sai fadi yayi sujjada annabi annabi yace ha'a wannan wani irin abu ne ya Mu'adhu yace ya Rasulullah ai na ga yankin Sham haka suke girmama shugabannin su da sarakunan su sai naga kai ka fi cancanta a maka irin wannan din annabi sallallahu alaihi wasallam yace bashi cancanta ga dan adam ko mutun yayi sujjada wa mutun yace law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha yace a duniya da a ce zan umurci wani yayi sujjada ma wani da mutun na farko da zan fara umurta ita ce mata da sai in mata umurni ta yi sujjada wa mijinta saboda girman haƙƙin sa akan ta yace ka kwatanta a ce da yana da gyambo ai mun san gyambo ko a ce yana da gyambo a cikin hancinsa wannan gyambon yana fidda jini mai ƙarni ya yi diwa ya rube yana fidda ruwa ta zo ta sa bakinta tana tsotso wannan gyambo da jinin annabi yace da za ta zo ta yi haka to bata biya haƙƙinsa saboda me saboda girman haƙƙinsa a wuyanta to dan yayi miki wancan magana dube da girman haƙƙinsa a wuyanki karki fusata ki ce ke kin yanke masa addu'a a ki ci gaba da yi masa addu'a mijinki ne yana da haƙƙi a kanki sa'annan kuma uban ƴaƴanki ne yana da wannan alfarmar na kasantuwarsa a matsayinsa na uban ƴaƴanki sai ki ci gaba da masa addu'a akwai alkhairi mai tarin yawa dangane da addu'arki da za ki yi masa sai dalili na biyu da yasa na ce ya kamata ki ci gaba da masa addu'ar in ba a mance ba a tafsirinmu mun yi bayani cewar idan wani ya yi ma wani addu'a kai da kai wa ɗan uwanka addu'an kafi shi riba ta yiwu kin ji wannan bayani in ma baki ji ba yau na sake maimaita shi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen a cikin tafsirinsa yana bayani kan cewa ya halatta wani ya nemi wani ya roƙa masa Ubangiji ma'ana ya masa addu'a ƙarƙashin ayar da banu Isra'ila suka ce annabi Musa ya roƙa musu Ubangiji ya Musa du'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard suka ce ya kai Musa roƙa mana Ubangijinka ya fitar mana abin da ƙasa take tsirauwa sai ce ƙarƙashin wannan tunda banu Isra'ila suka nema gurin annabi Musa ya roƙa musu Ubangiji kuma ya roƙa musu Ubangijin wannan na nuna ya halatta wani ya nema daga gurin wani akan ya roƙa masa Ubangiji yace sai dai kuma kai kai wa kanka yafi akan ka ce wani ya maka saboda me saboda fa'idojin da suke tattare da addu'a din na fa'ida ta farko ita kanta addu'ar ibada ce yanzu a lokacin da kake roƙon Ubangiji ka daga hannu bukata ce taka ta duniya kake roƙon sa gashi kana roƙon sa bukatar ka ta duniya amma kuma ibada kake masa kaga wannan ibada zaka samu ladanta sannan abu na biyu ai ka dogara da shi ne yasa kake roƙon sa to dogaro ga Ubangiji ita ma ibada ce zaka samu ladan dogaro ga Ubangiji bayan ka samu ladan addu'ar to dogaro ga Ubangiji ita ma tana cin gashin kanta ita ma ibada ce mai cin gashin kanta ita ma zaka samu ladanta sannan kuma abu na uku addu'ar da kai wa dan uwan naka mala'iku su ma za su maka kwatankwacin wannan addu'a su ce kamar yadda ka roƙa masa Ubangiji ya biya masa bukatarsa kaza kai ma Allah ya biya maka bukata irin wannan to sai zaman to gashi ke cika yi masa addu'ar amma kuma kin fi shi riba kin samu ladan ibada ta addu'a kin samu ladan ibada ta dogaro ga Ubangiji sa'annan kuma addu'ar da kika masa ke mala'iku sun miki har sai aka wayi gari addu'ar da ke aka miki ma hatta fi wacce ke kika masa saboda su mala'iku addu'a su karbaffiya ce gurin Ubangiji dan bassa sako sabanin mu ƴaƴan annabi Adam mukan yi sako ko ta nan ko ta can saboda haka ki ci gaba da masa addu'a ki masa afwa bisa wancan magana da yayi wacce bata dace a ce yayi ta ba musamman a matsayin sa na namiji kuma a matsayin sa na mijinki bai kamata a ce yayi wancan magana ba saboda haka sai ki masa afwa wallahu ta'ala a'lam sauran tambayoyi da bamu samu mun amsa ba yanayi na lokaci zamu jinkirta sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe zamu dora daga inda muka tsaya ayar da muke bayani akan ta aya ta 23 cikin sura ta biyu wato suratul baqara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina. Wannan ayar muna bayani cewar Allah madaukakin sarki yana tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon sa ne. Kenan ayar ta kunshi shaidawa cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo ne na Allah. Shi yasa cewa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, in kun kasance cikin kokonto cikin shakku dangane da abin da muka saukarwa bawanmu, fa tu bi suratin min mithlihi, to ku zo da sura ɗaya tak daga cikin irin surorin da suke cikin Alkur'ani. Sura ɗaya tak komin ƙarancinta ku zo da ita. Wad'u shuhada'akum, ku je ku nemo duk wanda za su taimaka muku wajen zuwa da sura ɗin, ko kuma ku je ku nemo agajin abubuwan da kuke bauta da su, kuke bauta musu wajen zuwa da sura ɗin, ko kuma ku je ku nemo duk wani wanda zai zo ya zama alƙali ya yi hukunci cewar surar da kuka zo da ita irin ta yi kama da sura kaza a cikin Alkur'ani. In kuntum sadiqina, inda gaske kuke da'awarku da kuke cewar annabi sallallahu alaihi wasallama ayoyin nan da ya zo da suna Alkur'ani, surorin nan da ya zo da suna Alkur'ani, Alkur'ani nan da ya zo da shi ƙirƙirarsa ya yi, to ai kuma mutane ne irinsa, za ku iya ƙirƙirowa kamar yadda ya ƙirƙiro. Inda gaske kuke a da'awarku cewar ƙirƙirar Kur'anin ya yi, to kuma ga fili ga mai doki, ku je ku ƙirƙiro ko da sura guda ku kawo. In kuntum sadiqina, inda gaske kuke. To wannan ayar ‘yan uwa da muka karanta ta jiya, mun yi bayani cewar wannan titsiye da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa kafirai, mushrikai, Yahudawa da Nasara, gabaninta ya yi titsiye wa mutan Makka har sau uku. An kakkaranta mana ayoyin a jiya. To wannan babban abin da natijar da za mu fita da ita a wannan gabar, za mu fahimci cewa wannan Alkur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi, mafi girman mu'ujiza ce ta manzon Allah. Ai, mun san mu'ujiza. Mu'ujiza ita ce gagara badau, abin da wani ba zai iya zuwa da shi ba, shi ake kira mu'ujiza. To yanzu annabi da ya zo da Alkur'anin nan, kuma aka nemi mutan Makka da suka ƙaryata su zo da Kur'anin suka gagara, aka ce to an rage, ku zo da ayo surori goma suka gagara, aka sake ragewa aka ce ko sura ɗaya su zo da shi irin na cikin Kur'ani suka gagara. Wannan yake nuna cewa Alkur'anin mu'ujiza ce ta annabi. Mu'ujiza ce ta annabi, alama ce da ke tabbatar da gaskiyar annabcin annabi. Kenan ba tunaninsa ba ne, ba lafazinsa ba ne, ba lafazin mutum ba ne, lafazin Ubangiji ne. Wannan yake tabbatar da cewar shi ɗin manzon Allah ne, tunda ya zo da abin da duk mutan duniya da aljanin duniya suka gagara zuwa da koda da aya ɗaya. Wannan yake tabbatar da cewa wannan Alkur'ani shi ne mafi girman mu'ujiza da Allah maɗaukacin sarki ya ba wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam. Kuma tun daga lokacin da annabi ya zo da Alkur'ani har ya zuwa yanzu da nake maganan nan, ba wani da ya isa ya zo da magana irin na cikin Alkur'ani. Wannan yake tabbatar maka da mu'ujiza annabi. Shi yasa malamai suka ce mu'ujizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta bambanta da mu'jizojin sauran annabawa, saboda ita ta yi fice akan mu'jizojin da Allah madaukakin sarki ya ba wa sauran annabawa ta fiskoki guda biyu. Fiska ta farko, mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallama dawwamammiyar mu'jiza ce, kamar ya dawwamammiya tun lokacin da aka aiko shi har yanzu mu'jizar nan tana nan tana aiki. Qur'ani ai mu'jiza ce ta annabi, to har yanzu Qur'anin nan fa ba a samu yashi ba, kuma har a kiyama ta tsaya ba za a samu yashi ba. Babu wani littafi da za a rubuta a yau a duniya da zai kai alqur'ani balle yafi qur'ani. Wannan yake tabbatar maka da mu'jiza annabi dawwamammiya ce, kuma har kiyama ta tsaya tana. Sabanin sauran annaba mu'jizar su ta faru ta kare ya wuce. To shine malamai suka ce shi mu'jizar sa ta yi fice akan na sauran annabawan ta wannan fiska. Sai fiska ta biyu, mu'jizar annabi gamammiya ce. In aka ce gamammiya duka duniya, amma sauran annabawa fa mu'jizar su ta taƙaita ga iya al'ummar da aka aika su cikin ta. Babban misali da za mu fito da shi a wannan gabar, mutanen Makka da suka yi ta ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam, mushrikan Makka Qurayshawa, suka nemi annabi ya kawo musu wata alama da za ta tabbatar da gaskiyar annabcinsa. Annabi sai ya ce musu, to ba wani abu, ku kalli da daddare. Sai ya ce ku kalli sama. Sai suka kalli sama, sai suka ga wata ya dare gida biyu, wannan rabin yana ta nan, wannan rabin yana ta nan. Sai suka ce, kai Muhammadu, wannan tsafi ne. Kenan ba su yadda mu'jiza ba ce, ba su yadda alama ce daga cikin alamomi na annabta annabi ba. Sai suka ce, to amma ba wani abu. Yanzu ta yadda za mu fahimci mu tabbatar cewar tsafi kai, ai akwai matafiya da suke Makka, wasu suna Sham, idan sun ƙaraso Makka ko sun iso Makka, za mu tambaye su cewar jiya ko shekaran jiya ko wancan sati kun ga wata ya rabe gida biyu. Kaga su a Makka ne suka ga wata ya rabe gida biyu. Shikenan ana nan washe gari sai ga ƴan kasuwa sun shigo cikin garin Makka. Sai suka tambaye su, jiya daddare kun ga wata ya rabe biyu? Suka ce, mun gani. Suka ce, a tsafin Muhammadu yayi yado bai tsaya iya Makka ba. Da kuma sun ce idan matafiya sun shigo za su tambaye su, sun san za su ce ba su gani ba, su ai tsafin nasa dama iya Makka ne. To da suka shigo suka tambaye su, bayan ƴan kwanaki na Sham ma suka shigo suka tambaye, suka ce duk sun gani. Suka ce, a tsafin Muhammadu yayi fadi, ya mamaye duniya.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir.
Allah madaukakin sarki gashi ya bamu labari, yace iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar, alqiyama ta matso wata ya rabe gida biyu, dan ya tabbatar da gaskiyar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To mutan Makka, wannan faga mu'jiza nan gaban su ta bayyana, me ya kamata su yi? Su miƙa wuya su sallama, su yadda cewa shi din manzon Allah ne. Amma kuma wa in yaraw ayatan, a duk lokacin da suka ga wata aya, duk lokacin da suka ga wata alama da take tabbatar da gaskiyar annabcin manzon Allah, me suke faɗi? Sai su ce sihrun mustaqim, wannan tsafi ne. Ma'anan mustamir, ai tsafin nasa ma bai tsaya iya Makka ba, ya ci gaba da wanzuwa, ya ci gaba da yaduwa har wajen Makka, har Madina, har Sham, har ma sauran gurare a sassan duniya. Shine wa iya raw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, inda za su ga alama da ke tabbatar da gaskiyar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yu'ridu, sai su juya baya, su ki karɓar wannan alama, su ki miƙa wuya, su ki sallamawa, sai su ce ai tsafi ne, tsafin ma bai tsaya iya Makka ba, mustamir har wajen Makka. Fakadzabu wattaba'u ahwa'ahum, sai suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam, ayoyi da alamomi da ya zo musu da shi suka ƙaryata, sai suka bi son ransu. To amma ko sun yi imani da shi ko ba su yi imani da shi ba, shi ɗin dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Haka manzon Allah ya gaya musu a sulhul Hudaybiyya, shekara ta shida bayan hijira, lokacin da aka zo za a rubuta yarjejeniya tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Aliyu dan Abu Talib, Allah yarda da shi, shi annabi yake yi wa shifta, shi annabi yake karantawa abin da zai rubuta, tunda annabi bai iya rubutu ba. Sayyidina Ali yana rubuta. Abu na farko yace ka rubuta bismillahir rahmanir rahim. Sayyidina Ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim. Wakilan mutan Makka suka ce basu yadda ba. Basu yadda a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba, sai dai a rubuta bismikallahumma. Annabi yace ba wani abu. Ali goge bismillahir rahmanir rahim, ka rubuta bismikallahumma, ya goge ya rubuta bismikallahumma. Yace rubuta hadha ma qadahu Muhammadur Rasulullah, yace tsaya. Ai da mun yadda cewar kai Rasulullahi ne, da ba mu yake ka ba, da ba mu karyata ka ba. Annabi yace to ko kun ki ko kun so, ni din dai Rasulullahi ne, ni manzon Allah ne. Ali goje Rasulullah, me kuke so a rubuta? Ce a rubuta Muhammad ibn Abdullah. Yace to Ali goge Rasulul Rasul haka Rasulullah, ka rubuta Muhammad ibn Abdullah. Yace manzo Allah, amun afwa, amun uzuri, ba zan iya goge Rasulullah. Annabi yace nuna mun ina aka rubuta Rasulullah. Nuna masa, annabi ya sa hannunsa mai albarka ya goge Rasulullah. Yace to rubuta Muhammad ibn Abdullah. To shine annabi yace ce musu ko sun ki ko sun so, shi din dai manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala. To saboda haka ƴan uwa, wannan alqur'ani da muke karanta shi mafi girman mu'jiza ne da Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabinsa, wanda yake tabbatar da gaskiyar annabcin manzansa. Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fidda hadisi cikin sahihansu, hadisin da aka samo daga Abu Hurairata, Allah ya yarda da shi. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, ma minal anbiya min nabiyin illa qad u'tiya min al ayati ma mithluhu amana alaihi al bashar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu annabi cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala face an bashi ayoyi, face an bashi alamomi, face an bashi mu'jizozi, wanda da irin mu'jizar da aka bashi dan adam zai yi imani da wannan mu'jiza, ma'ana zai zo da abin da sauran mutane ba za su iya zuwa da shi ba, wanda zai tabbatar da gaskiyar annabcinsa. Kowane annabi da irin mu'jizar da Allah madaukakin sarki ya bashi, inji manzon Allah. Annabi sai ya ce, wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awha Allahu ilayya. Yace aini abin da Allah madaukakin sarki ya bani na mu'jiza shine wahayi da Allah ya mu. Alqur'ani da annabi ya zo da shi ba wani mahaluki da ya iya zuwa da shi. To kaga wannan mu'jiza ce da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam. A ƙarshe sai ya ce, fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawmal qiyama. Yace ina fata ranar gobe kiyama sauran annabawa na fi su yawan mabiya. Kuma hakan shi zai faru ranar gobe kiyama, annabi sallallahu alaihi wasallam zai fi kowane annabi cikin annabawan Allah yawan mabiya, saboda yayi mafarki ya ga cewar gashi nan a filin kiyama wani annabi ya zo da mutane biyu, wani annabi ya zo da mutum ɗaya, kenan shi wannan annabi da ya zo da mutane biyu, iya mutane biyun ne kawai suka yi imani da shi, wani annabi kuma ya zo da mutum ɗaya, kenan da'awar da wancan annabi ya yi mutum ɗaya ne kawai ya yi imani da shi. Ya ce sai ga wani annabi kuma ya zo ba kowa tare da shi, kenan shi wannan annabin duk da'awar da ya ba wanda ya amsa da'awarsa. Ya ce ana haka ana haka, sai aka ɗago masa wani dandazo mai tarin yawa, wani duhu tattare da al'umma mai yawa. Sai ya ce wancan komi aka yi al'umma ta ce, saboda mi? Saboda ya fi kowa yawan mabiya sallallahu alaihi wasallam. Sai aka ce masa, a wancan ba al'ummarka ba ce, Musa ne da mutanensa. Yace bayan nan kuma sai ga wadda ta ninka na Musa din, ninkin ba ninkin. Sai aka ce maka, aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, hadihi ummatuk, wannan ita ce al'ummarka, wa ma'aha saba'una alfan, tattare da ita akwai mutum 70,000, yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azabin, za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba, ba tare da an musu azaba ba. wannan tagoma shine Allah madaukakin sarki yayi ma wannan al'umma ta annabi saboda fifita annabin da yayi akan sauran annabawa kamar yadda ya fifita al'ummar sa akan sauran al'ummu to akwai misalai da dama da za su fito mana da yadda shi qur'ani ya zama mu'jiza ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba iya qur'anin ba ma hatta maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam maganganun annabi su ma Allah madaukakin sarki ya sanya su sun zama mu'jiza ta yadda wasu daga cikin wanda ba musulmai ba maganganu kawai za su ji na annabi sai ya ratsa zuciyarsu ya taba zuciyarsu ya sa su shiga musulunci misali na farko da zamu dauka ƴan uwa a wannan gabar da zai fito mana da cewar Allah madaukakin sarki ya sanya wannan alqur'ani da muke karantawa ya zama mu'jiza na annabi sallallahu alaihi wasallama riwaya ce da aka samu ta daga Jabir dan Abdullahi Allah yarda da shi wannan riwayar an fitar an samu ta a cikin dalailun nubuwa na Abu Nu'aym al-Asbahani akwai littafi da Abu Nu'aym al-Asbahani ya rubuta ya kira littafin da dalailun nubuwa abinda ake nufi da dalailun nubuwa dalilan da suke tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam to Imam Abu Nu'aym al-Asbahani ya fidda riwayar nan da zan karanta ta wacce aka samu ta daga Jabir dan Abdullahi Allah ya dade shi da babansa gaba daya Jabir yake bada labari cewar wasu cikin jigajigai na Quraishawa manya cikin Quraishawa sun hada a jikin dakin Ka'aba sun zauna suna tattaunawa tsakanin su sai daya daga cikin su yake cewa ku duba mana a cikin ku kuga waye yafi gogewa wajen magana waye yafi kwarewa wajen magana da fasaha ta harshe kuma yafi ku sanin tsafi da bokanci da iya waka tunda su waka ba kowa ne ya isa yi waka ba sai wanda yake da fasaha na harshe shi yake iya zuwa yayi waka sai to sai suke tattauna tsakanin su sai wani daga cinsu yace to mu duba a cikin mu muga waye yafi mu sanin tsafi yafi mu gogewa wajen bokanci yafi mu sanin waka da kuma fasaha na harshe saboda Muhammadin nan da yazo yake kokarin raba kawunan mu zai mana ta'adi fa zai raba yana ta kokarin raba kawunan mu kuma yana ta aibanta abubuwan ibadan mu gumakan su kenan to mu samu wani mana a cikin mu da zai je yayi ya hadu da shi ya titsiye shi ya kure shi in dai a magana ce ta fata ba kai je ya kure shi to sai aka ce a tura Utbah ibn Rabi'a Utbah ibn Rabi'a yana da fasaha wajen magana kwararre ne wajen magana in zaka yi magana da shi zaka fahimci yana da fasaha in jayayya za ta hada ka da shi zai rinjaye ka saboda gogewansa wajen magana sai aka ce to a tura shi ya je ya samu annabi ya tattauna da annabi ya kura annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tura shi ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai Utbah ibn Rabi'a ya zo ya samu annabi sai ce wa annabi ya Muhammad anta khairun am Abdullahi ita Muhammad shin kai ka fi alheri ko kuma babanka Abdullahi ya fi ka alheri kai ka fi alkhairi ne ko kuma babanka Abdullahi ya fi ka alkhairi annabi ya shiru bai amsa masa sai sake ce masa anta khairun am Abdul Muttalib da kai da Abdul Muttalib wa yafi wani alkhairi wa yafi wani falala annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma ya shiru bai amsa masa sai sake ce masa anta khairun an Hashim shin kai ka fi alheri ko Hashim ne fi alheri kai da Hashim wa yafi alkhairi Hashim ai kakan annabi ne na biyu Abdul Muttalib kuma kakan annabi na daya nan ma annabi ya shiru bai amsa masa sai ce idan har kana ganin cewar waɗancan mutane da na ambata maka da Abdullahi da Abdul Muttalib da Hashim idan kana ganin cewar sun fi ka alheri to ai sun bauta wa gumakan nan in har sun fi ka alheri sun bauta wa gumakan nan kai ma ka zo ka bauta wa gumakan idan kuma kana ga kai kafi su alheri to kamun ƙarin bayani kamun fashin baki inji da annabi yayi shiru bai ce masa komai ba yace ni tunda nake a rayuwata duk wannan magana ce ta Utbah ibn Rabi'a annabi bai tanka ba yana jin sa yace ni a rayuwata tunda nake ban taba ganin yaron da ya taso cikin al'ummar sa kuma yazo yake aibanta ababan bautan al'ummar tasa ba yake nuna cewar waɗanda suka mutu sun mutu akan addini da ba wanda yake daidai ba sun mutu akan bata kuma wuta za su shiga yace ni ban taba gani ba banda a gurin ka kai Muhammadu yace Muhammadu saurara dama haka suke ga annabi tunda ai ba su yadda manzon Allah ba yace Muhammadu saurara idan sha'awa kake da ita muna da mata kyawawa zarata ka zaba cikin matan Qurayshawa ka zabi in goma kake so zamu auren ma kuma duk wacce ka nuna kana so zamu baka idan kuma dukiya kake so ka tara ka gaya mana ko nawa kake so zamu tara maka sai ka fi kowa dukiya annabi yayin shiru bai tanka masa ba can da ya gama maganganun sa yayin shiru sai annabi yace ka gama yace na gama annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta masa ayoyin farkon suratu fussilat karanta mana su
bismillahir rahmanir rahim حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
ayoyi guda goma sha uku
wal inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru wa waylun lil mushrikin الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرما قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
Zuwa nan annabi ya karanta masa tun daga farkon sura har zuwa nan da alaran ma ya karanta da ya karanta masa waɗannan ayoyi guda 13 sai yayi shiru sai ya ce baka da wani banda wannan ya ga annabi ya ce banda wannan baka da wani annabi ya ce ba wani iya shine sai kada kansa ya juya ya tafi sai zo gurin Qurayshawa sai suka ga dai fuskar sa babu annuri shi Utbah ibn Rabi'a suka ce yaya me ya faru tsakaninka da Muhammadu yace wallahi naje yayi ta karanta wasu abubuwa ban fahimci komai ba banda fadin sa fa in a'radu kuma larabci ne ba ayoyi ne na Qur'ani cikin larabci yace duk abin da ya fadi wallahi ban fahimci komai ba sai maganar sa ta karshe da yace fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla shine kawai na fahimta in kun juya baya to ina muku gargadi bisa azaba da aka saukarwa adawa da samuda kwatankwatinta kuma za a iya sauka mu kace abinda na fahimta kenan amma sauran duk ban fahimci komai ba suka ce kai wani irin mutum ne ina ce da larabci ya maka magana ce da larabci ne amma Allah ban fahimci komai ba to kaga wannan yana tabbatar ma da mu'jiza ce wannan alqur'ani Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi tunda Utbah ibn Rabi'a ana ganin shi kwararre ne a larabci ya san harshen larabci ciki da bai shi yasa ma suka tura shi wai yaje yayi jayayya da annabi ya kura annabi da annabi ya karanta masa ayoyi guda 13 nan yace banda ita ba kada kuma yace babu sai juya ita suka ga ya zo fuskar sa a canje yayi dai yace wallahi duk abin da ya fadi duk ban fahimci komai ba sai maganar sa ta karshe fa in a'radu inna nan ne kawai na dan riski wani abu yace to ta yaya za ai kana balarabi kuma mai fasaha na harshe ka je da nufin ka kure shi duk kuma abubuwan da ya fadi baka fahimta ba yace to ni dai ban fahimta ba to kun ga wannan dalili ne da yake tabbatar da cewa wannan alqur'ani tabbas mu'jiza ce cikin mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai misali na karshe ma wanda lokaci ba zai ba mu dama mu hakaito shi ba duk da za su fito mana da cewar wannan alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce gare shi kuma gagara ba dauce hatta su larabawan da suke tinkaho da harshen larabci ya wuce sanin su abubuwan da muka karanta na dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana Allah ya karɓi wannan karatu da muka yi ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu ya amfanar da mu da karatun duniyarmu da lahira tar da mu da alkhairan da ya tanadar cikin wannan wata mai alfarma Allah ya sada mu da daren Lailatul Qadr masu bukatu a cikin mu na alkhairi Allah biya musu bukatunsu na alkhairi matar da ta rubuto kan a sanya ta addu'a da ita da ƴaƴanta suna fama da jinya ubangiji ka yaye musu wannan jinya amin ya ubangiji ka yaye musu ka sanya jinyar ta zamanto kafara gare su da sauran marasa lafiyar musu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته